Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25-31-41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da LOL FM a kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da daren yau Alhamis 14 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke saki kawo muku wannan shirin a daidai wannan daren. Kafin mu ci gaba a gabarce ni a shirin mu na yamma da bayyana Adam Ashomole a matsayin chairman din babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP a maimakon in ce jam'iyya mai mulki APC, kuma nace PDP na fama da cikin gida a maimakon in ce APC. To a babin rahotannin mu za a ji cewa an yi wani babban taro na kasashen Afirka ta Yamma a kasar Ghana kan alfanun amfani da takin gargajiya a maimakon na zamani. Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa jigon yan adawa Hamma Amadu ya dawo gida daga gudun hijira. Daga nan kuma za mu kada kasar Kamaru, inda nan kuma hukumar zaben kasar ce ta bayyana ranar 9 ga watan Fabrairu a matsayin ranar zabi. Sannan kar a mance bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan hanyoyi mafiya kyau na kare yara daga cin zarafin su da ake yawan yi a Najeriya ta fuskoki daban-daban. Kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tara 2-2-2-5-2-6-5-5. Akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu assalamu alaikum, barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniya. Wata tawagar kwararru 'yan kasar Netherlands da ke bincike akan harbo wani jirgin sama a kasar, wato saman kasar Malaysia a yankin Ukraine a shekarar ta 2014 sun saki wasu sabbin bayanan hirar wayar talaho. Masu binciken sun ce bayanan sun nuna cewa akwai alakar kut-da-kut tsakanin sojojin Russia da wasu jami'an siyasa da kuma 'yan awarin da ke gabashin Ukraine fiye da yadda aka sani. A yau 14 ga watan Nuwamba ne masu binciken suka saki bayanan a zaman wani sabon kokari da tawagar masu binciken da ake kira Joint Investigative Team ko kuma JIT a takaice ke yi don nemo wasu sabbin shaidu game da faduwar jirgin fasinjan Malaysia samfarin MH17 wanda ya halaka duk mutane 298 da ke cikin sa. A watan Yunin da ya gabata, wasu masu bincike na musamman daga Netherlands suka sanar da cewa za a fara gudanar da wasu 'yan Russia guda uku da kuma wani dan Ukraine daya a gaban kotu a kasar Netherlands bisa zargin su da na wato bisa zargin da ake musu da hannu a faduwar jirgin. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alamun bukatar ko Ukraine za ta kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan adawarsa na jam'iyyar Democrats a zaben baɗi na shekara ta 2020, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ko a'a, yayin da shi kuma shugaban ya ki bada wani muhimmin tallafin soji ga Kyiv, abinda wani babban jami'in diplomasiyan Amurka a Ukraine ya faɗa a gaban kwamitin binciken duba yiwuwar tsige shugaba Trump kenan a jiya Laraba. A halin da ake ciki kuma lokacin wani taron manema labarai da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan, Trump ya faɗa wa manema labarai cewa binciken da ake gudanarwa bita da kulli ne kuma abin dariya. Ya kuma ce bai bata ko minti ɗaya na lokacinsa ba wajen kallon yadda aka gudanar da zaman sauraron bahasin a talabijin don yana can yana tattaunawa da takwaran aikinsa Erdogan. 'Yan jam'iyyar Republican sun sha yin kira akan a kira mutumin da ya kwarmata bayanai don ya ansa tambayoyi, wanda tun farko dama shi ya fito da bayanan da suka kai ga zaman jin bahasin a bainar jama'a. Masararo labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A can jihar California kuma mutum ɗaya ya mutu a asibiti yayin da wasu biyu kuma har yanzu suke cikin mawuyacin hali bayan da wani ya bude wuta akan daliban wata makaranta dake jihar Ayo Alhamis wanda ake kyautata zaton yayi harbin a makarantar sakandaren da ake kira Saugus High School a garin Santa Clarita Valley ya shiga hannun hukuma kuma shi ma ana yi masa jinya a wani asibiti dake garin abinda babban jami'in ɗan sandan garin Los Angeles ya rubuta kenan a shafin sa na Twitter izuwa yanzu dai an kwantar da mutane hudu da lamarin ya ritsa da su a asibiti hukumar ɗan sandan Santa Clarita Valley ta rufe duk makarantun dake kusa da makarantar Saugus High School mai tazarar kilomita 48 arewa maso gabas da birnin Los Angeles
Aisha Mu'azza aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanninmu za mu fara yada zangon ne a kasar Ghana inda kasashen Afirka ta yamma suka yi wani babban taro kan alfanun amfani da takin gargajiya a maimakon na zamani. Daga birnin Accra ga wakilinmu Ridwan Abbas da cikakken rahoton.
Mista Usara Koto wadda ya wakilci makadashin ministar abinci da aikin gona da ke kula da kayan gona Mr. Sagriba Bangi ya ce ana gabatar da wani dandalin hidima da ayyuka don kasuwanci wa manoma da ke amfani da taki daga dabbobi saboda ma'aikatar ta ministar abinci da aikin gona ta dibiya muhimmancin gaske ga noman takin dabbobi. Wannan taro na Afirka ta yamma na aikin gonar da ke amfani da takin halittu karkashin taki aikin gonar takin halittu da bunƙasar abinci kuma yana akan tsada kokarin gwamnati ne na bunƙasa aikin gona mai dorewa ya magance tasirin matsalar canjin yanayi wadatar abinci tare da tabbatar da lafiya da rayuwa mai kyau kamar yadda yake kumshe cikin tsarin dorewar kudurin cigaba shugaban dandalin aikin gona na amfani da taki daga dabbobi na Ghana Dr. Defezi Shandof ya yi imani aikin gonan nan na gargajiya shine zai samar da rayuwa mai dorewa wa kowa albarkacin gona daga wannan tsarin noma na da tasiri ga kakkawar rayuwa kariyar yanayi da wadata da tabbatar da dorewar cigaban aikin gona din wani wakilin commission ECOWAS Dr. Enes Obi ya ce daukar wannan hanyar na noma ta amfani da taki daga halittu babban mataki ne na tabbatar da samun wadatar abinci mai kuma lafiya tare da tabbatar da kariyar muhalli Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra ga
sai ya dauki babban galama mata muru kuma dadi ana buga
lalle kan kuma a gaida Ridwan daga Ghana kuma bari mu nufi jamhuriyar Niger inda jagoran ɗan adawa Hamu Ahmadu ya dawo gida silabar ma gare ka
irin yadda magoya bayan tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa Hamu Ahmadu suka kece da murna kenan lokacin da ya iso kofar gidansa dake unguwar Yantala ta birnin Yamai a wannan Alhamis 14 ga watan Nuwamba bayan gudun hijirar shekaru biyar tsakanin ƙasashen Turai da na yammacin Afirka Sabkarsa daga jirgi kai tsaye jagoran ƴan adawar dake samun danne gargadar wasu na hannun damansa sun isa makabartar Yantala inda suka yi wa mahaifiyarsa addu'o'i wace Allah ya yi wa rasuwa a watan Oktoba da ya gabata koda yake ana cikin wani lokaci na juyayin wannan rashi murna babu kama hannun yaro a wajen magoya bayan sa wadanda suka yi cincirindo a ciki da wajen gidan na Hamu Ahmadu
wallahi yau da ni mu gaji alhamdulillah president in Muhammad Ahmadu ya zo lai ya shilau ga mu gidanki
sunana Ahmadu Ahmadu Musa da mun gode Allah da ya gode mu na wangarana
yunkurin jin ta bakin jagoran na ƴan adawa ya ci tura kasancewar ana cikin zaman makokin mahaifiyarsa sai dai kakakin ƴan adawa a majalisar dokokin ƙasa Isu Isaka na mai cewa
siyasa yau ne zamu yin shi kuma kamar Hausawa sun ce ba a san macin to ba ta miya ya kare an hammamu ko don namiji ne ya ce zai komowa ya komo
wannan ne gaba daya ko kuwa zai komo
a kai ko ana je gida a ce nazo gida ina komowa
dama tun a washe garin kafa kwamitin sulhun ta bangarorin siyasar Niger aka fara rade raden Hamma Ahmadu zai dawo gida sakamakon tsoma bakin wasu kasashe aminai da nufin karfafa zaman lafiya da alama matakin ya fara tasiri a kawunan wasu magoya bayan model Lumana irin su Burema Adamu
na siyasa gaba da Niger su hadu su kai demokrasi da gaba namu ya zama nan ga ina gode da Muhammadu su ya ce ya shiga
kawo yanzu bamu tabbatar idan hukumomi sun gindaya wasu sharuɗa ba ko akasin haka wajen baiwa jagoran yan adawa damar dawowa gida ba tare da wata tsangwama ba Hamma Ahmadu na model Lumana ya kara da dan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da gudanar a watan Maris din 2016 a wani lokacin da yake kulle a gidan kasan Filinge kafin daga bisani a fice da shi zuwa kasar Faransa domin ganin likita mafarin zaman sa kenan a waje Sule Ummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To gaida Suleiman daga Niger kuma bari mu leka Kamaru inda hukumar zaben kasar ta ce ranar 9 ga watan biyu na badi za a gudanar da zabe awal garba gari ka
Hukumar zaben mai zaman kanta Elecam ko Election Cameroon ta bayyana cewar ranar 9 ga watan Febrairu ne shekarar 2020 na badi za a gudanar da zaben kananan hukumomin kasar da na emulisan dokoki wannan ne yasa na tambayi shugaban walwala da jin dadin jama'a Alhaji Muhammad Ladan kan shirye-shiryen da hukumar zaben ta yi
a yanzu kan mu riga mun shirya komai na batun zabe wato lokaci kawai muke jira kaman da shugaban kasa ya ba da lokaci 9 ga watan Febrairu na shekara mai zuwa kuma mu riga mun ba wa kowa katin zaben sa wanda kuma busu samu ba mun fada musu su je su dauka domin na kowa ya riga ya fito shirye-shiryen kan mun shirye komai yanzu lokaci muke jira
ta bangaren yan jam'iyyar adawa kuma na tambayi Alhaji Jibril mai yaki dan jam'iyyar adawa na SAF ta ni jamfurunji ko da yake da farko dai sun ce ba za su je zaben ba amma daga baya sun canja sheka
wato zaben da ne kasa ya kira na majalisa da na hukumomi ya dauke mu ne wato akan mu ba kuma bane domin mun nuna musu cewa ba za mu je zaben nan ba shi an yi kokari an gyara abin da yake wucewa a shashin ingilishi to shi kuma an kira babban taro an yi magana ba ce komai ba akai ya kira zabe ya ce a yi zabe to mu kuma za mu ce ba za mu yi ba to amma kuma yanzu da mun zauna mun yi tunani muka ga cewa gara dai mu je a yi da mu ko ba mu samu ko ba mun duniya su shaida cewa an ni da mu amma kuma ga halin da dama ake ciki
Alhaji Abubakar Anas dan jam'iyya mai mulkin kasar ne RDP Seko CPDM sukan sun ce a shirye suke babu ruwan biri da gada
mu in jam'iyyan RDP a shirye muke kuma ba yau ma muka shirya kuma mun yadda da abin da shugaban kasa ya faɗa insha Allah za mu je mu yi zabe to duk wanda bai je ba kuma magana sa ne mu ɗan jam'iyyar LDP a shirye muke
Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Awul an jima kadan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yawan cin zarafin yara a Najeriya da kuma mafita kafin nan a dan ji wannan
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To bari mu fara daga Kaduna. Waki kallaye a Kaduna?
Ka Almasi Garba, barka da yammaci.
To barka da yayau.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
Haka, muna jin ka.
To gaskiya al'amari magana cin zarafin yara. Gaskiya idan muka dauka mu gaskiya kamar especially mu nan arewacin Najeriya ko kuma in ce maka Afirka gaba daya. Gaskiya za ka ga irin wanda ake wulakanta yara kanana abin sai ya baka takeici. Mu ba mu ce kada ka dauki yara kai shi wani gari ko kuma wasu abubuwa aikin yi da sauransu ba, amma ya kamata kafin kai wannan abin ka tabbatar da yaron ka ya mallaki hankalinsa. Saboda wallahi abin zai baka takeici da bakin ciki idan ka ga wani yaron a kwararo, za ka ga abin sai wallahi kamar ka zubar da hawaye. Wanda yake zaune a kasuwa, wanda yake yawo ko kuma yake wasu wotsotsi da jama'a, idan ka ga wani yaron an kawo shi ya rasa ma ina zai bi ina zai tafi. Kuma ka ga irin wannan iyaye suke wulakanta yaransu. Kuma idan muka dauka kaga kamar dai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'iyyu kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati, ba za mu fasa karantowa mutane wannan hadisin ba, saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe kiyama sai ka amsa tambayoyi akan abada Allah ka kiwon da Allah ya baka. Dan haka Allah ya sa mu dace Allah shi ne da Allah ya kiyama da iyawarsa a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, nagode.
To mu gode Alhaji Musa. Daga Kaduna bari mu je mu kwanta gora. Wace kalla ya kwanta gora?
Kala mafi kana magana da injiniya mai gero makiri lulu kwanta gora jihar Neja.
To injiniya muna jin ka.
Wato tsakani da Allah akwai sakaci ga iyayen yara kuma akwai haƙƙi. Yoshi ne a ƙarfi yaro a tura shi wanda ko kan shi bai iya wanka. Daga yaro ɗan shekara uku, shekara biyar, shekara shida an kai shi wanda ya zan ko da bara da ya kwanta kan shi. To gaskiya iyaye ya dace su ji tsoron Allah, saboda ko da kaiwa yana da haƙƙi a kanka. Bai yiwuwa ka tara iyali ake baka iya kwantar da su. Gaskiya bai dace wannan. Don wani zai ya kaga yaro wallahi wani bai hawaye ya zubo ma wanda ya zan komai bai kwanta kan shi, wa a tura shi har ya je wani gari. To gaskiya akwai gyara, don haka mu iyaye mu ji tsoron Allah mu gyara.
To kana ganin akwai wata rawar da hukuma za ta taka a wannan batu?
Hukuma ya dace ta taka rawa, don hukuma an ta kawo doka ta ce ba duk ɗan da ya kai ɗan shi wuri wanda bai mallaki shekara kaza ba a ga hukunci za a mai, ya dace hukuma ta ba kyale a da hukuma ta yi ba, saboda ko an yi jan kunne yan hukuma ba ta sa baki ba abin bai gudana suwa.
To mun gode sosai. Daga Kwanta Gora bari mu je mu Jigawa. Wace kalla yi?
Hello.
Muna jin ka.
Hello.
Muna jin ka.
Daga Jigawa.
Eh, muna jin ka.
Abdulkarim ne daga Jigawa, kalamar hukumar Taura.
Abdulkarim, muna jin ka.
To, shine yanzu ban gane abin da ake.
Wato so muke mu ji ra'ayinku kan yawancin zarafin yara ƙanana da ake a Najeriya da kuma mafita.
Gaskiya wannan abu bai dace ba, domin gaskiya roƙon Allah ma muke a karkara nan tun ƙarfin mu. Abin ne ma yake ga gare mu, amma kuma hukuma muke fusata.
Kuna jin ka?
Ku jama.
To da alamar dai layin ka da matsala. To kamar yadda muka ce maudu'in shine yawancin zarafin yara ƙanana a Najeriya da kuma mafita. Menene wani mataki ya kamata a dauka saboda a magance wannan matsala ta yawa? To bari mu je mu Sakkwaton Shehu. Wake kalla a Sakkwato?
Aliyu, kana magana da Garnasco ga Sakkwato.
To muna jin ka, amma layin ka da matsala, ci gaba mu ji.
Wato wannan abin gaskiya laifin wayar ne. saboda za a ga yaro dan shekara 6 shekara 5 an ba shi kugo waya je wurin bala waya karatu zai yi ya aka karatu cikin yunwa ya ake karatu cikin wahala da Allah inda yaro ne bai ce ko shawar karatu gare shi to haka ina kira da hukuma don Allah da sa dokar cewa duk yaron da bai kashi kala kaza ba ka bari ya tsaro wurin bala waya ya umta ko wurin wani aiki da kace
to mun gode
kuma mata alabi akan haka assalamu alaikum kaza daga Nasco gangam shagalu gaba man ajilajawa
mun gode ga Nasco bari mu je mu Kaduna wace kalla ya Kaduna
Ibrahim Kalma ci garba barka da lafiya
barka mutala
sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarihin Najeriya
barka
to Ibrahim Kalma ci dole ne maluma na addini su taso su inda jawo mutane gaskiya saboda lalle an bar mutane sun je sun fake karkashin koruwan addini suna taya cin zarafin ƴaƴan su kawai suna ganin su suna da hujjoji wanda karshen haka ba wani hujja to san zuciya ne mutum ne za ga ji haifa yara ya zamanto ba karatu da zai ba su basu ta ba ko makaranta ba zai sa su ba yace ina jira sai gwamnati ta yi mai kaza ta mai kaza din ka shiga cikin angonan mu na arewa nan za ga yara ne ga sunan wasu yaya ma ba su dawa ma da wurin sanya halin da yara suke ci da haka ne irin mu ga mutane ke samun dama su ga yara an watsar da su a ciki dinga dauka suna sacewa suna abin da suke so wannan hannu za ka fa idan kuma ka zo ka taba cewa kai an ce ai a arewa ko kuma duk masu kudin Afrika yan arewa ne kuma yadda masu kudin ba wani kokari da suke sai yan kadan daga ciki za a hada hannu ne da talakawan da malamai da gwamnati a ce gaskiya an kawo karshen wannan abubuwa ubangiji Allah ya sa su wannan sako na mata shi lafiya
to mun gode mutala daga Kaduna bari mu je mu Danja a Katsinan Diko wace kala ya Danja
na magana da Ibrahim Danja
ci gaba amma ka dan yi nesa da rido
to ina ji gaskiya kuma da iyaye muna da sakaci saboda yaro karami sai ga yaro abincin sai suna karatun rashi a koto sai gaskiya dan iyaye gaskiya muna da wasa
to ita hukuma fa akwai wani mataki da ya kamata ta dauka ita ma
wani tallafi wanda za a rinka taimaka ma irin kananan yara haka gajiyayyu haka
to mun gode sosai daga Danja a Katsina bari mu je mu Zamfara wake kalla ya Zamfara
a Zamfara kuna magana da Ibrahim Adamu
to muna jin kamar Ibrahim
to gaskiya abubuwan da ke faruwa gaskiya mu mana suna cin muna tuwa kwarai a Zamfara mu especially gaskiya da matsalolin da kuka fuskanta kusan mun samu yan gudun hijira duk da yake yanzu gwamnatin mu ta ce maka ta yi haɓɓasa ta yi kokari kuma ta yi abin a zuwa hudu to har yanzu gaskiya muna da sauran yaran wanda ke irin wannan yaya ce a wacan a cikin Zamfara gaskiya ko muna fatan gwamnati ta ƙara haɓɓasa ta ƙara kokari wanda za mu ji gaskiya daɗi ƙwarai da gaske
to da fatan
muna ƙara godiya
da fatan hukuma ta ji
idan kiji Allah ya saka muku da alheri
amin da fatan
muku da alheri yanzu mai duniya ta kawo
da fatan hukuma za ta ji wannan ƙorafi naka bari mu je Nasarawa wake kalla a Nasarawa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
wa alaikum assalam
kuna magana da babawo mai agogo ne naki ta takaro local government na Nasarawa state
to babawo
wato Allah ya saka muku da wayar da alheri da kuka kawo mana wannan program saboda a gaskiya fi sabilillahi yana da kyau a ce malamai zama da fa kama su ba haka da ita gwamnatin kanta ya kamata a ce mutum ya gane da cewa in kai sanadin zuwa yaro duniya to fa hakki ne a kanka ka fita shi har ya tashi babu wani dalilin da zai sa kai ba za ka kula da yaro ba sai ka dauke shi kai kan wani nesan duniya waye wani zai kuma kula maka da shi alhali na
to mun gode da wannan shawara ta ka bari mu je mu kanan dabu wake kalla a Kano
Rabi Musa mai jarida kofar Bombay daga nan garin Kano
to mallam Rabi muna jin ka
to ko shakka babu abu na farko dai ya kamata hukuma ta tashi a tsaye bangare na biyu kuma sai su al'umma waɗanda suke zaune da mutane idan su ga ana cin zarafin makota su dinga jajircewa su mai da kalmar nan ta dana kowa ce sai gaba ta ƙarshe muddin mutum baya so ya ga an ce shi jarabta dansa so to dama ya kasance ba Allah ya yi saboda duk wanda ya ga an yi wa dan sa wani laifi ba mamaki ya tuna a baya shi ma ya yi wa dan wani laifi da abin da ya kamata ka mu kasance masu tsantsuwa da yi wa Allah ya yi Abubakar Dalmi Zango Marita daga nan garin Kano ya ce ne mu fata alkhairi shekara da shekaru ne ka samu layi ba ina godiya
to kuma muna taya ka murna da samun layi to mun gode ma kowannen ku da ya bada gudummawar sa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bada tabbacin yin biyayya da goyon bayan dokokin kasa da kasa na wasannin motsa jiki na Olympics. Mataimakin shugaban kasar Yemi Osinbajo shine ya bayyana haka a lokacin wata liyafar cin abincin dare da aka shirya wa shugaban kwamitin wasannin Olympics na duniya Thomas Bash da wasu jagororin kwamitin daga nahiyar Afirka da sauran sassan duniya waɗanda suka kai ziyarar aiki a Najeriya. Osinbajo ya ce ziyarar ta su a Najeriya inda suka kaddamar da shalkwatar kwamitin wasannin na Olympics na kasashen Afirka. Manuni ya ce ta irin matsayin da kasar take da shi a bangaren wasanni a duniya. Akan haka ya bada tabbacin kudirin gwamnatin tarayya na bada dukkan goyon baya da tallafin da ya kamata ga ofishin domin gudanar da aikin sa kamar yadda ya kamata. Shahararren dan dambin Amurka John Jones ya sabunta takarar fafatawa da dan New Zealand haifafen kasar Nigeria Israel Adesan ya inda ya kalubalance shi domin jaddada tsohon fadan da ke tsakanin su. Jones mai shekaru 32 da ke ajin marasa nauyi bai yi dambe ba tun daga watan Yuli da yayi nasara akan Thiago Santos. Amma yana bukatar sabunta da daddin fadan da ke tsakanin sa da din Najeriya da Adesan ya wanda ke ajin masu matsakaicin nauyi. An nada tsohon dan wasan Arsenal Thierry Henry a matsayin sabon kocin kungiyar Montreal Impact ta kasar Canada inda ya rattaba hannu a kwantaragin shekaru biyu. Tun a watan Janairu ne Henry ya rasa aikin sa na mai horar da yan wasan kungiyar Monaco bayan da ta kore shi sakamakon kuma baya da kungiyar ta fuskanta. A fagen wasan tennis kuma Matteo Berrettini ya kafa sabon tarihi bayan da ya doke shahararren dan wasan Dominic Thiem a wasan karshe na gasar tennis ta London Round a matakin rukuni. Duk da yake Berrettini dan kasar Italia bai sami tsallakewa daga matakin rukunin ba, to amma ya kafa tarihin kasancewa dan kasar Italia na farko da ya yi nasara a wasannin karshe na gasar. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To gaishe ka ga shirinmu na ƙarshe wato labarin duniya an manfa a taƙaice.
To a taƙaice wata tawagar ƙwararru 'yan ƙasar Netherlands da ke bincike akan harbo wani jirgin saman ƙasar Malaysia a yankin Ukraine a shekara ta 2014. Sun saki wasu sabbin bayanan hirar wayar talho. Masu binciken sun ce bayanan suna nuna cewa akwai alakar kuddukut tsakanin sojojin Russia da wasu jami'an siyasa da kuma 'yan awaren da ke gabashin Ukraine fiye da yadda aka sani. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alamun bukatar ko Ukraine za ta kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan adawarsa na jam'iyyar Democrats a zaben baki na shekara ta 2020, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ko a'a, yayin da shi kuma shugaban ya ki bada wani muhimmin tallafin soji ga Kyiv. Abinda wani babban jami'in diplomasiyyar Amurka a Ukraine ya faɗa a gaban kwamitin bincike da ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump kenan a jiya Laraba. A can jihar California kuma mutum ɗaya ya mutu a asibiti yayin da wasu su biyu kuma har yanzu suke cikin mawuyacin hali bayan da wani ya buɗe wuta akan ɗaliban wata makaranta da ke jihar a yau Alhamis. Wanda ake kyautata zaton yayi harbin a makarantar sakandaren da ake kira Saugus High School a garin Santa Clarita Valley ya shiga hannun hukuma kuma shi ma ana yi masa jinya a wani asibitin da ke garin.
To masu saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aishatu Ma'azu wacce ta karanto na labaran duniya da Julie Lefer Christian wacce ta haɗa mana sautin da injiniyarmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai gobe.